Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Juma'a 11 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyoyin sa ido akan sha'anin tsaro a jamhuriyar Niger sun bayyana damuwa akan yadda makamai ke shigowa kasar daga Libya, tare da yin kira ga hukumomin kasar da su tashi tsaye don kawar da matsalar. Sai dai wasu na cewa ya kamata su ma jama'a su ba da gudunmuwa wajen magance matsalar.
Kowane gida yana da bindiga, wannan danjin adiba da cew ko na san kama ya kamata in bincike ka in sani menene ke dauke da ba takardar mota ba kawai, wannan ya kamata mu tashi sai mu duka.
Za ku ji karin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Ogun a kudu maso yammacin Najeriya ta lashe takobin kamo bata garin da suka bankawa ofishin hukumar zaben INEC wuta a garin Abeokuta. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni daga ƙasar Kamaru. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Hare-haren da Rasha ke kaiwa kan samar da wutar lantarki da watsawa sun yi mummunan tasiri akan fararen hula a Ukraine. Kanan mummunan tasirin na shafan bangaren ayyuka masu muhimmanci kamar kiwon lafiya da samar da dimi, a cewar rahoton da ma'aikatan tsaron Birtaniya ke fitarwa a kulli yaumi game da mamayar da Rasha ta kaiwa Ukraine. Ci gaba da maida hankali akan auna muhimman ababen more rayuwa na ƙasa da sojojin ke yin na ƙara tabbatar da aniyar Rasha na kai hari akan faran hula. Tun daga ranar 10 ga watan Oktoba, Rasha ta kai hari akan Ukraine tare da wani aikin kai hare-hare akan kayayyakin wutar lantarki. Mummunan hari na baya-bayan nan da aka kai shine na ranar 31 ga watan Oktoba, wanda ya hada da auna injin wutar lantarki na cikin madatsar ruwa a karon farko, inji wani rahoton da aka wallafa a shafin Twitter. Harin ya haifar da barna sosai a tashoshin watsa wutar lantarki. Tsare-tsaren ɗauke wuta da na shirin gaggawa sun zama ruwan dare a sassan Ukraine tare da yin mummunan tasiri a Kyiv. Sojojin Ukraine sun sake kwato garuruwa sama da 40 a kudancin ƙasar, inji shugaba Volodymyr Zelensky a jawabinsa na jiya Alhamis, yayin da ita ma Rasha ta sanar da cewa tana janye sojojinta daga Kherson. Amurka ta dawo da wasu kayan tarihi 192 da aka sata waɗanda kuɗinsu ya kai dala Amurka miliyan 3,400 daga ƙasar Pakistan bayan wani bincike da aka gudanar kan wani dillalin fasahar kere-kere ba Amurkin ba Indiya da kuma wasu binciken laifuka. Ofishin lauya na gundumar Manhattan a jihar New York ya sanar a shafinsa na yanar gizo a jiya Alhamis cewa an gano kaya 187 daga cikin kayan tarihi daga Subhash Kapoor, inda ya bayyana shi a matsayin ɗaya daga cikin masu safaran kayan tarihi na duniya. Sanarwar ta ce Kapoor da abokan haɗin bakinsa sun yi fasakorin kayayyakin tarihi da aka sace a Manhattan, inda suka sayar da su ta ɗakin hotunansa mai suna Art of the Past. Sanarwar da Amurka ta fitar ta bayyana cewa an tsare Kapoor da abokan haɗin bakinsa da ke Indiya mutum biyar a gidan yari da ake tuhumar su a ƙasar ta kudancin Asiya tun a shekarar 2011 bisa zarginsu da laifin sayar da kayayyakin tarihi na Indiya da aka sata. A makon da ya gabata an tabbatar da aikata laifin akan mutane 6, kana an yanke musu hukunci. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta ce Ebola ta bazu a gundumomi 8 na ƙasar Uganda. An gano ɓarkewar wannan cutar mai saurin kisa ne a ƙarshen watan Satumba. Alƙalumar da hukumar lafiya ta duniya ta fitar na baya-bayan nan sun kai adadin waɗanda aka tabbatar da sun harbu da waɗanda ake zargi sun kamu da cutar Ebola a Uganda zuwa 157, ciki har da mutum 52 da aka tabbatar da sun mutu da kuma wasu 21 da ake sa ran sun mutu, wannan da ya kawo adadin mace-macen har kusan kashi 40 cikin 100. Kasar da ke gabashin Afrika na samun karuwar cutar Ebola da ake kira nau'in Sudan, wadda ba ta da wasu allurar rigakafi na hana yaduwar cutar. Duk da haka WHO ta ba da rahoton cewa an gano jerin rigakafi guda 3 waɗanda za a gwada su a cikin jerin gwaje-gwaje a Uganda, sai dai ba a bayyana ranar da za a yi hakan ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden yana halartar taron kolin Majalisar Dinkin Duniya kan sauyin yanayi da ake kuma kira COP27 a ƙasar Misir. Ana sa ran shugaban zai yi jawabi akan matakan da Amurka ke ɗauka na cikin gida da waje akan yaƙi da ƙalubalolin sauyin yanayi. Amma duk da haka mai yiwuwa zai ga cewa wasu mahalartan taron ba su da sha'awar abin da Amurka ta yi. Maimakon haka mutane da yawa za su fi sha'awar abin da ƙasashe masu arziki za su iya yi nan da nan don taimakawa ƙasashe da bala'o'in muhalli suka addabe su. Misali, ƙasar Pakistan tana buƙatar diyya cikin gaggawa daga sauyin yanayi da ya sanadiyar ambaliya da ta addabi ƙasar kana ta haddasa asaran biliyoyin daloli a cikin wannan shekara. A ƙarshe, iyalan ɗan fafutukan tabbatar da demokuraɗiyya a Masar da ke ɗaure a kurkuku Ala Abdel Fattah sun ce jama'ai sun sanar da su cewa Abdel Fattah ya yi jinya. Iyalan sun ce hukumomin ba su yi musu takamaiman bayani ba game da yadda lamarin ya kasance. Batun jinyar nashi ya zo ne kwanaki kaɗan bayan da Abdel Fattah, wanda ya shafe watanni da dama yana yajin cin abinci, ya yanke shawarar daina shan ruwa a ranar Lahadi a daidai lokacin da ake bude taro na sauyin yanayi na COP27 a Masar. Firaministan Birtaniya Rishi Sunak da shugaban Faransa Emmanuel Macron da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz sun isa Masar don halartar taron COP27, sun kuma yi magana game da Abdel Fattah a tattaunawarsu da shugaban Masar Abdel Fattah al-Sisi. Hukumomin gidan yarin sun hana wa lauyan Abdel Fattah damar ganawa da shi. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya ba da rahoto cewa babbar sakataren kungiyar ƙasa da ƙasa ta Amnesty Agnes Kalamad ta kira da Aba Abdel Fattah likita mai zaman kansa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Kungiyoyin da ke sa ido akan sha'anin tsaro a jamhuriyar Niger sun bayyana damuwa akan yadda makamai ke shigowa kasar daga Libya. A yanzu bindigogi na shiga hannun ɓata gari, lamarin da ke ƙara assasa matsalar tsaro a kasar. Kungiyoyin sun kuma buƙaci hukumomi su sake sabon salo wajen yaƙi da safarar makamai a Niger. Wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud ya aiko mana da wannan rahoton daga birnin Agadez.
Rikice-rikicen da ke faruwa a ƙasar Libya sun taimaka sosai wajen yawaitar yaduwar miyagun makamai ta cikin sauki, wanda daga ƙarshe ke shiga hannun masu tayar da tarzoma da 'yan bindiga da sauran miyagun mutane. Mafari kenan da wasu kungiyoyi na ƙasar Niger suka buƙaci ga gwamnatin Niger ta sauya salon yakar masu safarar miyagun makamai. Ibrahim Isufu, shugaban wata kungiya a Niger.
Duk ƙasashen da suke kare da mu lalle makamai suna shigowa, mafi yawa ga Libya ne suke shigowa, an tabbata daga can ne suke shigowa da yawanci. Gwamnati ya kamata yara matasa wanda ba su da aiki wanga su ne ya kamata ɗauka a koya musu kowa ya tsare region ki haka muka gani ya dace mu a nazarin da muka yi sai da haka za ta samu ta ci kan yakin nan. Mun sha gai makamai da suke shigowa da su ne ake amfani ake tace hankali ne inda aka samu aka tsare su in ba su shigowa shikenan.
A jerin shawarwarin da suke bayarwa, kungiyoyin sun gargaɗi gwamnatin Niger da su bi hanyoyin lalubo mafitar rikice-rikicen da ta'addanci ke ci gaba da faruwa a wasu yankunan na ƙasar. Ahmadu Haruna, shugaban kwamitin zaman lafiya na jihar Tilabiri.
Gwamnati shi ne wajibin shi ne ya kawo kwanciyar hankali a cikin ƙasa. Ba mu ce ba su aiki, amma har yanzu abin da suke yi ba su isa ba. Don ko ina wannan suna bannan nasu. Ya kai shekara biyar haka sun yi komi da komi, abin bai zada baya ba, su sake hali, su kara nazari, Allah ya taimake su a shafe min hawaye. A dauki matakai a rage wannan tashin hankali.
Sai dai kungiyoyi irin su Tagaznakal da ke aikin samar da tsaro a Niger na ganin matsala ce da ya kamata kowane 'yan ƙasa ya bada tasa gudunmawa don kawo ƙarshen matsalar. Alhaji Atuba Abubakar, mamba a kungiyar ta Tagaznakal.
Kowane gida yana da bindiga. Wannan danshin adiba da cew ko na san kama ya kamata in bincike ka in sani menene ke dauke da ba takardar mota ba kawai. Yanzu satar da ta shigo na a dauki miliyan 20, miliyan 30, miliyan 40, miliyan 50 a tahi ba a san ba wane ne yi wannan abun gobe ma ba bari ba za kai tunda ba kamawa ba ake. Wannan ya kamata mu tashi sai mu duka wannan abun a kiyaye shi. Barawo sai ya shigo ko bandi sai ya shigo a cikin gida ya zamana cikin gida kuma ba a fadin shi ya tahiya shi yayi abin da yayi kuma ba a fadin shi wannan bai kamata ba.
Masana sha'anin tsaro na ganin dole Nijar ta sake amarar yakar masu safarar miyagun makamai daga kasar Libya wacce ta raba iyaka da ita arewacin kasar mai nisan kilometer 350 inda tana so ta kawo ƙarshen wannan matsalar.
Hamid Mahmud muryar Amerika daga Agadez jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Hamid Mahmud. A daren jiya Alhamis ne wasu da ake kyautata zato bata gari ne suka banka wuta a ofishin hukumar zabe a karamar hukumar Abeokuta dake jihar Ogun a kudu maso yammacin Najeriya. Rundunar 'yan sandan jihar ta ce tana kan bincike tare da farautar waɗanda suka aikata wannan danyen aiki. Wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Ogun ta yi alkawarin kamo waɗanda na ƙone ofishin hukumar zaɓe na ƙaramar hukumar Abeokuta ta kudu a jihar Ogun. DSP Abimbola Oyeyemi shi ne kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Ogun. DSP Abimbola Oyeyemi ya ce muna bin samun waɗanda na ƙone ofishin hukumar zaɓen kuma muna da tabbacin cewa za mu kamo su. Na tambaye shi ko kawo yanzu sun kama wani a cikin su.
Not yet, you know, it happens in the night and we started investigation. No arrest have been issued.
Sai Abimbola Oyeyemi yace a'a har yanzu bamu kama kowa ba saboda lamarin ya faru ne da tsakiyar dare. Tuni mun fara bincike. Na ƙara tambayar sa to yaya aka yi suka samu labarin one ofishin na hukumar zabe?
Policeman attached to that INEC official ran to one of our police station in Bara. We informed them that some hoodlums came, they scaled the fence and they used loaves of bread.
Yace mai gadin ofishin hukumar zaɓen ne ya ruga zuwa wani ofishin 'yan sanda da ke yankin Ibara. Ya gaya musu cewa wasu zaune gari banza sun zo sun tsallaka ginin hukumar zaɓen sun ka shiga ciki sun ka yi amfani da burodin da sun ka jika cikin man fetur suka jajjefa shi ko ina a cikin harabar hukumar zaɓen sun ka banka wuta komi ya ƙone. 'Yan sanda da jami'an 'yan kwana-kwana da suka isa wurin a cikin lokaci suka yi kokari suka kashe wutar. To ko yanzu me ake ciki a game da lamarin?
Investigation has commenced. Commissioner of Police has directed that the state CID should take over the investigation of the case.
Oyeyemi yace sun fara bincike. Commissioner 'yan sandan jihar Ogun ya bada umarnin sashen binciken kokop na aikata laifin fukka na rundunar 'yan sandan na jihar Ogun da ya fara bincike a game da hadarin. Na ƙara tambayar sa shin wane ofishin hukumar zabe ne aka kone?
The office at Abeokuta South Local Government.
Kakakin 'yan sandan na jihar Ogun yace ofishin INEC na ƙaramar hukumar Abeokuta ta kudu ne. Dama kun taɓa samun irin wannan a kone ofishin INEC a jihar Ogun? Yace basu taɓa samun kone wani ofishin hukumar zabe a jihar Ogun ba. Wannan shine karo na farko. To ko menene sako ga jama'a?
The message is simple, that the game should be played according to the rules.
DSP Abimbola Oyeyemi yace sako mai sauki ne. Jama'a kada su wuce gona da iri a wajen yin abubuwa. Kana kowa ya zauna lafiya da juna. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman daga ƙasar Kamaru.
A cikin makon nan ne dai aka gudanar da bukukuwa na kasancewar shugaban kasar jamhuriyar Kamaru ya kwashe shekaru 40 a kankanin mulkin kasar ta jamhuriyar Kamaru. Shugaba Paul Biya ya amshi mulkin ne a yayin da tsohon shugaban kasar marigayi Ahmadu Ahidjo ya yi murabus na badata a shekarar 1982 kuma ya mika wa shi shugaba Paul Biya din akalan mulkin kasar ta Kamaru. Sai dai yanzu haka masu harsashe suna ganin cewa shugaban mai ci a yanzu haka Paul Biya ya kawo ci gaba ta fannoni daban-daban musamman ma ta bangaren ilimi da kuma kara jihohi har da inganta rayuwar al'umma ta bangaren lafiya da kuma akasin haka. Alhaji Garba Abubakar ɗaya daga cikin masu fana'aji a jam'iyyar DPC ta shugaba Biya ga abinda yake faɗi a cikin wannan hirar da muka tattauna da shi.
Yau ya samu shekara 40 kenan da mai kasa Ahmadu Ahidjo ya alkawarin cewa zai bar mulki ranar 6 ga wata na 11. Hakikan wannan lokacin din jami'a ɗaya muke da shi, ita ce jami'a Yaounde. Kuma wajen likito makarantan fito likitawar likita guda ɗaya ake da shi, ita ce na Yaounde. To alhamdulillah, yau in muka suma daga primary har zuwa secondary, mai kasa ya yaɗa makarantun primary duk angwannin ma cikin Kamaru. Bayan haka secondary ya saka secondary a duk wani kananan hukuma a ƙasan Kamaru, ya saka inda za a koyi aiki, inda za a yi karatu daidai, inda kuma za a yi duk wani irin karatu dai, ya saka ya taimaka wa al'umma. Yanzu yara ba su da tashi su bar garin su je wani gari neman ilimi na kofan ɗakin su. In muka zo kuma kan university, ya da university guda ɗaya ce. Yau muna da university guda 10, kowane jiha tana da university ta. Bayan haka kuma ya ba wa 'yan Kamaru dama su yi creation university din su. To yau kaga ana da university da yawa, bayan na gwamnati yake guda 10, kaga abin ya haɓaka. Kuma bayan haka a zamanin sa ne ya kawo mutane, ya sa kawo abin da ake kira a Faransance demokrasiya. Yau da jam'iyya ɗaya muke ciki, yau Allah ya saka muna da jam'iyya fiye da 300 a ƙasan Kamaru, wanda kuma suke tafiye da harkokin su a cikin lafiya. Bayan haka kuma da akwai masu kungiyoyi masu farin hula da kuma kungiyoyi masu taimakawa al'umma. To kaga waton abubuwa da yawa dai gashi ne. Kuma jaridu an bar musu hali, kowaye zai iya ƙirƙiro jaridunsa. Kaga ya taimaka a wannan fannin din. A fannin kuma likitoci, yau muna da daftoci, manyan daftoci a kowace jihar din ƙasan Kamaru, wanda za a yi wa mutum aiki kamar ya kai na ƙasashen waje. Kuma a kowace karamin konsula da za a rasa dafti likita biyu ko uku ba, wanda ake taimaka wa al'umma. To kaga a wannan fannin din sai ce maka an ci gaba. Bayan haka kuma a cikin tafiyan da ake yi, ya samu ya rike ya danne fitinan din Boko Haram a arewan Kamaru, da kuma ya samu ya dan danne fitinan da yake shashin ƴan uwanmu masu amfani da harshen Ingilishi. To kaga a wannan kuma yanzu zancen Boko Haram da zancen mutanen Ingilishi, kaga yanzu a wannan sabon tafiyan da ake yi ya kawo sina su ne assemblen da TJ. Bayan haka kuma yanzu ya kawo abin da ake kira conseil regional. Kowace jiha tana da nata karamin assemblen din da take tafiyar da amuran din wannan jihar din. Kuma sun shashi Ingilishi ya ba su karamin ya ba su yance maka nasu suna da irin yadda ake tafiyar da shashi Ingilishi har da assemblen din sarakai gargajiya. To kaga an kawo iri shashin Ingilishi suna da dama su abin da suke bukata kenan, a ba su wa'annan irin abubuwan din wanda su da wannan suka girma da wannan aka raye su. To kaga mu kuma ya ba mu conseil regional, ya ba su ma conseil regional da kuma conseil de chef traditionnel, duk gashi nan dai yadda Ingilishi suke tafiyar da abin su. To kaga za mu ce mun gode a shekara 40 da yayi mun samu karuwa iri-iri da a cikin mulkin Fulbiya.
Kalai hannun kuma na hira da ɗaya daga cikin manyan 'yan adawan ƙasar jamhuriyar Kamaru na jam'iyyar SDF, Alhaji Ali Dana. Shi kan ya ce ba a nan gida ke saka ba, shugaban na Kamaru mai ci a yanzu haka, wanda ya kwace shekaru 40 a kan kalgar mulkin ƙasar jamhuriyar Kamaru, ya kawo matsaloli ga waɗansu ɓangarori daban-daban, musamman ma ta ɓangaren kamfanika na gwamnatin ƙasar da kuma waɗansu al'amura, wanda yake ganin cewan ya kawo nakasu ga 'yan ƙasar jamhuriyar Kamaru ga abin da yake faɗi a wannan hirar da muka tattauna da shi.
Wato dangane da shekaru 40 da shi shugaban ƙasa wato Fulbe ya yi a ƙasar Kamaru, za mu iya kasa al'umuran ɗin wato kaman kashi biyu. Wato kashi ɗaya mu ɗauke shi akan tattalin arziki, mu ga abin da ya yi akan tattalin arziki, in ci gaba ne ko ba ci gaba ba ne. To na biyu kuma za mu ɗauki kashin wato a ɓangaren siyasa. A ɓangaren siyasa kuma za mu ɗauki cewa lallai kuwa za mu gani abubuwan da ya faru a ƙasar Kamaru za a iya sashi daga cikin cigaba ko ba daga cikin cigaba ba ne. yanzu wannan shin mu fara da tattalin arziki. Tattalin arziki wato in ka duba ka gani shi ga cewa wato daga shekara 1975 da shi kanshi shugaban kasan Paul Biya ya zama premier minister a kasan Kamaru, wato shekara ya kasance wato wata shekara ne wanda ƴan Kamaru gaba daya wanda suka rayu a wannan lokacin ba za su iya mantawa da wannan shekaran ba. Wato shekara ne da farkon shugaban kasa wato Ahmadu Ahidjo ya kasance wato duk waɗansu kamfanoni waɗanda suke hannun Turawa ko kuma hannun waɗansu baki ya kasance wato mai kwaci waɗannan kamfanoni din kuma yana zamar da su kamfanoni na kasan Kamaru. Misali daga kan kamfanin tace ruwa da kuma kamfanin rabawa da sayar da wutar lantarki. Wato na tuna cewa a lokacin da shekara 1900 aka yi Snake aka raba su biyu da a guda ɗaya suke kuma Turawa ne suke tafiyar da shi ƴan Faransa. Ya aka raba shi kashi biyu aka yi Snake aka zo aka yi Sunel. To aka saka Direction Ro aikin waɗannan kamfanya yanzu yake ce waɗannan kamfanya wato saboda taimaka ma ƴan ƙasan Kamaru ne. Ko da ke a lokacin ɗin da Ahidjo yake duk waɗannan ayyukan ɗin wato duk mu ƴan Kamaru ba mu fi miliyan 8 ba. Amma kuma tattalin arzikin ƙasan Kamaru gaba ɗaya bai kai biliyar 1000 ba. Wato muna aiki da kuɗi ɗaɗe ne wato tattalin arziki na kaman miliyan 800 wato bai kai biliyar ɗaya ba ma tukunan muke amfani da shi. To kaga biyu wannan ya kasance ƙoƙari ne da Ahidjo ya yi sosai. Akwai kamfanin da aka yi na marmasa ta itace ya zama da shi kwaɓashi ya zama da shi kwaɓin da ake yin takarda da shi ake kira shi silicon shi ma shekara 1978 aka buɗe shi. Wato ya ci ma Kamaru kuɗi misalin biliyan 75 ko 78. Shi ma duk wannan a lokacin Paul Biya na ya kasance an kashe duk waɗannan kamfanya. Yayin da Ahidjo zai tafi yake lacca yake ce na bar muku ƙasan Kamaru da dukiya da ma'aikata da kuma 'yan ƙasa masu ƙoƙari masu aikin noma, na bar abubuwan da za su taimaka mu wannan noman ɗin. Ba na tuna cewa wata rana ko a bayana ɗan Kamaru za su kasance su tafi bankin lamuni su je su ɗauki irin bashin da suke ɗaukar nan. Ya faɗa a gaban Paul Biya. Paul Biya ma ya yi shaida a wannan lokacin da yake bashin mulki. To kaga yau an wayi gari dai muna can bankin lamuni ana ta kwakwabawa da mu ana abin da aka ga dama. Wannan ɓangaren tattalin arziki ne kakka yi. Wannan kam ba abin da Paul Biya ya yi. Ba zai yi komai ba. Abin da ya samu ma ya rusa. Ba wani abin da za a ɗora a kan shi a ci ga abin da ya yi. Na manta da kamfanin shinkafa da kamfanin alkama duk waɗannan duk an tara an rufe gaba ɗaya. Mun kasance duk wani kayanmu da kashi na muke ci muke amfani da shi wato soyuwa muke. Har yana to mun ga wani matsayi yanzu muka tattara kayayyakinmu gaba ɗaya muka sayar a waje kamar biliyar ɗaya. Bukatunmu na kayan da za mu ci mu kawo wajen nan ya yi biliyar 1,500. Wato jinin gane muke sayarwa bai isa mu sayo ma abin da zai rayar da mu ba yanzu haka. To kaga duk waɗannan abubuwan shin ba za ka iya ce dai Paul Biya ya yi wani ƙoƙari ko kuwa taka wani rawa da za a zo a gani ba akan tattalin arziki babu.
Koma menene shugaba Biya dai ya yi ƙoƙari na ganin cewa ya cimma burinsa wanda yanzu haka ya kwashe shekaru 91 kai a duniya. Kuma ana ganin cewa shi ne kwaya ɗaya tilo shugaba a nahiyar Afirka ta tsakiya wanda ya fi kowa jimawa a kan madafun ikon ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To yanzu kuma ga Awal Garba ya dawo da shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Suka rage a buga kofin nan na duniya wanda za a buga a ƙasar Qatar ƙasar jamhuriyar Kamaru ita mata daga cikin ƙasashe guda biyar ɗin nahiyar Afirka waɗanda za su rikici nahiyar. Sai dai kafin tafiyan ƙasar ta jamhuriyar Kamaru sun fara fafatawa na gasar sada zumunci a birnin Yaounde tsakanin ƙasar Jamaika da kuma ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Sai dai an tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya. Haka zalika masu sha'awan ƙwallon ƙafa a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ya zato suna ta tofa a lokacin bakin su kan yadda suke ganin kasar za ta kasance a kasar ta Qatar din ga abinda suke faɗi.
Ai ga wani sai sabo sai kara ya zo ya same mu na gollo kasar mu kamu. To ga kamu ya dauki hanyar zuwa Qatar yana zuwa kuma representing Africa ne, Afriki Cameroon, Afriki Central Cameroon. To yau da mu tunanin mu Cameroon da Nigeria ne da kowa wadansu. To Nigeria bai zo ba, Cameroon da Nigeria duk mutane daya ne. Na san yadda mu in Nigeria ya je muna murna bayan Nigeria. Na san Nigeria bai zo yau a nan in nan ba, na san su Nigeria masu ranar murna bayan Cameroon. An kuraje Cameroon don mu da su mutane daya ne. To ko yaushe kusan mu masu kallo kam ba za mu ce wai za mu dawo da su ba. Ni tunani ma daukawa za mu, Allah ya yarda ma har final ma, in Allah ya yarda ma za mu iso mu iso.
Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Jibrin Hamza a gasar Kamaru, dan Kamaru kuma dan kwallon Kamaru. Mu za mu ci kofin nan mu dada shi Afrika, mu share mu kasan Afrika hawaye. To mu yan Kamaru bana shi mun laso kofin ne mun dada shi kasan Kamaru.
Eh to assalamu alaikum jama'a, ni ne Sallau a kasan Kamaru kuma a birnin Duwala. Eh to yau kuma Allah hada mu a game da wannan taron da za mu je mu abin nan wasan kullo a kasan Qatar. To mu dai muna nan dai mun shiri akan wannan wasa kamar da sauran kasashe suka shirya, suke shiri kuma da tsammanin tafiya dauko wannan ita kofin duniyar da za a yi a kasan Qatar. To a shirye dai muke mu kasan Kamaru, dai an san mu, an san mu kuma da irin bol da muke yi, da irin wasan kullun da muke yi, da kuma irin ba da karfin da muke a wannan irin wasa. To a lokacin da muke shiri dai muke tanadin zuwa, mu daiwa ba su tuna mana tafiya wuri mai nisa. To amma a daidai lokacin da wasa ta fara, a nan ake ganin kwazon mu.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Madalla a gaida Awwal Garba. To yanzu kuma ga labarai, amma wannan karan a takaice.
To Maryam a takaice, hare-haren da Rasha ke kaiwa kan samar da wutar lantarki da watsawa sun yi mummunan tasiri akan fararen hula a Ukraine. Kanan mummunan tasirin na shafan bangaren ayyuka masu muhimmanci kamar kiwon lafiya da samar da dimi, a cewar rahoton da ma'aikatan tsaron Burtaniya ke fitarwa a kulli yaumi game da mamayar da Rasha ta kaiwa Ukraine. Ci gaba da maida hankali akan auna muhimman ababen more rayuwa na ƙasa da sojojin ke yin na ƙara tabbatar da aniyar Rasha na kai hari akan farar hula. Tun daga ranar 10 ga watan Oktoba, Rasha ta kai hari a kan Ukraine tare da wani aikin kai hare-hare a kan kayayyakin wutar lantarki. Amurka ta dawo da wasu kayan tarihi 192 da aka sata, waɗanda kuɗinsu ya kai dala Amurka miliyan 3,400 daga ƙasar Pakistan, bayan wani bincike da aka gudanar kan wani dillalin fasahar ƙere-ƙere ba Amurkin ba Indiya, da kuma wasu binciken laifuka. Ofishin lauya na gundumar Manhattan a jihar New York ya sanar a shafinsa na yanar gizo a jiya Alhamis cewa an gano kaya 187 daga cikin kayan tarihi daga Subhash Kapoor, inda ya bayyana shi a matsayin ɗaya daga cikin masu safaran kayan tarihi na duniya. A ƙarshe, hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta ce Ebola ta bazu a gundumomi 8 na ƙasar Uganda, ciki har da Kampala, babban birnin ƙasar mai yawan jama'a. An gano ɓarkewar wannan cutar mai saurin kisa ne a ƙarshen watan Satumba. Alƙalumar da hukumar lafiya ta duniya ta fitar na baya-bayan nan sun kai adadin waɗanda aka tabbatar da sun harbu da waɗanda ake zargi sun kamu da cutar Ebola a Uganda zuwa 157, ciki har da mutum 52 da aka tabbatar da sun mutu da kuma wasu 21 da ake sa ran sun mutu.
To masu sauraro, iyakacin abin da ya sawwaka kenan a shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.